تعالى إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل عليك وتنافي الأمور كلها وأجرنا من كيد الدين وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان ادق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد أن أقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعند مكاسبة هذا نتلقى بركات من الله تعالى من سلك. وعند بسلا شيء من البركة نكوفه كميجدا كوفه جدا ميجير ما سلكين دم. من النهار يزات كمان سورة من البركة سورة الكهف. Bayan da Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani cewa lokacin da zai halicci sammai da ƙasa bai shawarci kowa ba, bai kuma kira kowa ya zo zama shaida wato kenan akai ba, bai kuma nemi agajin kowa ba. Don haka a rayuwar duniya Allah madaukakin sarki ne kaɗai yake dafawa ya zartar da abin da yake so ya sa dokokin da ya kamata a bi, ba mutane ne za su tsara wa Allah abin da ya kamata annabawa su zo da shi ba. Sannan sai nuna cewa wanda suka bi dokokinsa suna da kyakkyawan sakamako, wanda kuma suka ƙi ranar lahira wato kenan za a ce ku kirawo abin da kuke bautawa koma bayan Allah ɗin, koga ko za su cece ku. Tara ka masu bauta Masihu za su kira shi, masu bauta Uzairu za su kira shi, masu bauta gumaka za su kira, masu bauta waliyai za su kira, masu bauta annabawa, masu bauta bishiyoyi, masu bauta ɗagutu, da masu bauta shaidan, kowa zai kira abin da yake bauta masa. Amma za a sa maubik a tsakani, wani babban rami wanda duk wanda ya kuskura ya fada ciki a gama halaka kenan, ya tafi kenan har abada. Don haka su da suke kiran su ba za su iya tsallakowa zuwa same su, su wanda ake kiran ba za su iya tsallakowa zuwa samu kiran ba, wanda su ji menene damuwarsu. Su da suke kiran ba za su iya tsallaka su je wurin wanda suke kiran ba, ba lardana wa tukinan su ga irin taimakon da za su iya samu. Saboda haka hakan nan za a zauna a cikin wannan lamari wato kenan sai dai a zauna a cikin hasara ba riba. Amma wanda suka bauta Allah madaukakin sarki su suna tare da Ubangiji Allah madaukakin sarki. To shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana wara almujrimuna nara, masu laifi sune almujrimu, aljurmu shi ne laifi, almujrim mai laifi. Laifi kuma kala-kala ne ko? Daga cikin manyan laifuka akwai kafirci, akwai kuma wato kenan shirka, akwai kuma laifuka wanda suke kasa da wannan. Amma a nan sai Allah madaukakin sarki ya ce masu laifi, saboda haka gwargwadon wato kenan girman laifinsu, za su ga abin da ake kira annara shi ne wuta, za su ganta da idonsu. Duk da cewa an ce wa na shiruhu yawmal qiyamati a amako, za mu tashe su ladan tashin alkiyama suna makafi, to wannan inda za a tashe su da makantar nan wani mawkif ne da ba, tunda kiyamar tana da tsawon lokaci, tana da fadi, tana da gurabe daban-daban da abubuwan da suke faruwa a ciki. Don haka lokacin da za a tashe suna makafi daban, amma lokacin da za a kawo su wuta za a bude idanunsu, kowa zai ga wuta da idansa. Sannan kamar kai kace ita wutar kanta ita ma za ta gansu saboda ai da ma wutar tana jiran masu laifi ne dan haka za a zo a saka mutane a ciki har za a zo ana ce mata halin talati kin cika kuwa za ta riga cewa halimin masiti za ka dama Allah bada kuka ya halishi wutar don ya azaba bayinsa wanda suka saba masa da manya-manya laifuka a nan gidan duniya don haka aka yi ta don haka kenan ta san abin da aka yi ta dominsa don haka kuma tana jiran mutanen da za a kawo ta za a kawo su a saka don haka kenan kamar yadda su za su ga haka kuma ita ba za ta ga su almu'azzibu wal mu'azzab da wanda zai azabta din da wanda za a azabta din duka kowa zai ga juna za a yi mubashara kenan gaba da gaba don haka idan sun ga wutar fa zannu annahum waqi'uha sai su zaci cewa lalle za su fada a cikin ta amma malamai suka ce wannan zaton da za su yi ba zato bane yaqini ne ai ma'anansa shine fa aikanu za su tabbatar cewa ga wutar babu abin da ke tashi hankali kamar wannan ƴan uwana ga wutar suna ganinta ga ta tana ganin su kuma suna da yaqini tabbas shiga za su yi kuma babu wani dabara ko wata dabara babu wata hila babu wani wayo babu wani duk abin da za su iya yi na su kare kansu ba za su shiga ba wannan tashi hankali yana da yawa Allah ya kiyaye mu don haka fa zannu annahum waqi'u za su tabbatar cewa wato kenan suna da yaqini cewa wato kenan abin za su fada cikin ta za su fara cikin wuta walam yajidu anha masrifan ba za su samu abin da zai karkatar da su gabarinta ba duk sun nema sun kira wanda suke bauta musu a duniya ba za su samu su ba sun rasa yadda za su yi duk abin da za su yi na kama wato kenan wasila daga cikin wasa'il wanda za su sayar da su wallahi babu don haka babu wato kenan masra tunda ba masra kuwa dole sai sun shiga wato kenan cikin Allah ya kiyaye mu
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
الله مرحبا كذلك يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل حقيقة فنصرف قوة الإلم بساني أشكي وانا القرآن دين ممتاني duk hanya duk misalin da za a buga da bayanin da za a yi dan a gamsar da mutane cewa su zo su bauta wa Allah barkake sarki Allah barkake sarki ce duk mun yi wannan kowane irin misali madama Allah barkake sarki ya ce ya buga kowane irin misali yanda kowa zai fahimta to hakan din haka yake idan ko ya tabbata haka to babu wani dan adam din da bai fahimta ba kuma wanda zai zama yana da uzuri a gaban Allah madaukakin sarki ranar lahira dauki misali a cikin aji ne malami ya shiga cikin aji ya tara dalibai ya karantar da syllabus gaba daya daga farko har ƙarshe yayi duka bayani yayi attendance yayi komai da komai babu wani uzuri ga dalibin da kuma bai ci jarabawa ba tunda yayi bayani yayi CA yayi komai da komai wani ɗalibi bai kula ba ai shi bai gane ba ne ai shi bai fahimta ba ne idan aka zo rubuta jarrabawa tabbas ɗalibin nan malamin zai kare shi babu uzuri a gare shi to Allah madaukakin sarki ya ce ya sarrafa kowane irin misali linnasi ko wala kar sarrafa fi hadha alqur'ani linnasi min kulli mathalin dama muka ce matsal shi ne misalai masu yawa ko misali shi ne guda daya to kowane irin misali Allah madaukakin sarki ya sarrafa shi yanzu mu dauki bai jarin daga dini a dauki wanda bai je makaranta ba bai komai da komai ba idan ana karanta alqur'ani zai fahimci abin da zai fahimta gwargwadon irin da ta fahimta kuma ya dauka ya aiki da shi gwargwadon fahimtarsa haka ne kuma haka ba ne idan ka dauki wato kenan wanda bai nisan karatu ba amma ya fara karatu amma bai nisa ba ko a cikin iyaka nasa gwargwadon zai karanta Qur'ani ya fahimci abin da zai fahimta kuma ya dauka ya aiki da shi
haka kuma idan ka je bangaren malami wanda yake ya tambasa a ilimi ya gama kurewa a fahimtar mu ta ƴan adam shi ya fi kowa ma ganowa waɗansu abubuwa a cikin alkur'ani na ilimi wanda watakilan zai fahimce shi a iyaka nasa matsayin ba ma wannan ba idan ka ɗauki mutumin da yake da takhasusi specialization ka ɗauki fil na specialization na kowa a duniyan nan ko menene mutum yake da ɗauki mutane a ce ko likita ko ka ɗauki misalin watakilan historian ko ka ɗauki geologist ko ka ɗauki masu biology ko ka ɗauki ko mawaye ko masu tarihi ko menene kowane irin specialization a ce wannan mutum yana da specialization a kan wannan layin to ya zo ɗauki alkur'ani ya dinga ganin abubuwan mamaki a layinsa ta layin nasa zai fahimci abubuwan me yasa Dr. Nuri Bukari ko Professor Nuri Bukari ya musulunta ai a layinsa na embryology ne ya gama research ɗinsa na duniyan nan ya fito da shi ɗalibansa suka ce ai mun san wannan shekara 1600 ce a ina suka ce alkur'ani suka ɗauko masa alkur'ani ya karanta ya mamaki me yasa idan irin su geologist irin su Dr. Zaghalul al-Najari in suna magana akan duniya da ke misali ayan da Allah madaukakin sarki yake cewa a'lamu annana usul annanatil ardh nanqusaha min atrafiha ko kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa wal ardh ba'd zalika dahaha in su zo suna mamaki bayani annayin su na geology zaka sha mamaki da ke misali historians malaman tarihi idan sun zo suna ba da tarihi na archaeology abubuwan da suka discovery da sauransu in sun saka bankwacin datin akan wani abu ya ba su shekaru suka zo suna karanta alkur'ani za su tarbar da abubuwa na ban mamaki a suna su layi haka wanda ya karanta social insert in ya zo yana karanta zai baka mamaki duka abubuwa da Allah rabbi yake akan zuma da tururuwa da sauransu to saboda kowane field of specialization idan ka shiga ka zo kuma ka kure a layin sannan ka zo ka ɗauki alkur'ani kara fahimtar ta za ka ga wato abubuwa da ban mamaki na layin naka don haka shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce sarrafa fi hadhal qur'an linnasi min kulli masl in an ce kalmar sarraf shine sarrafawa shine abu ɗaya ka juya shi ta hanya da yawa ɗauki misali a gajeren tagadiri ka ɗauki gyaɗa kaga gyaɗa za a iya yin karago da ita za a iya yin abin da gyaɗar miya ko shakina da ita za a iya yin amaro da ita za a iya yin suyayyo da ita za a iya yin chocolate da ita za a iya abubuwa da yawa da ake yi za a iya miyar yakuwa ko miyar abin zogale za a yi fentin Ghana to kaga abu ɗaya ne amma an sarrafa shi ta hanyoyi da yawa to wannan irin tasrif din Allah madaukakin sarki ya jingina mu alƙawarin sarrafna lin-nasi fi hadhal qur'an min kulli masal qur'ani ne guda ɗaya ne amma mun sarrafa kowane irin misali a kowane faje kake na ilimi za ka samu daidai da kai a cikin alqur'ani za kuma ka samu abin da zai baka mamaki dangane da alqur'ani sai dai in baka da specialization kai ko daga yau ka fara wannan layin za ka samu abin da zai daidai da kai wato kina a cikin alqur'ani don haka Allah madaukakin sarki ke cewa la sarrafna fi hadhal qur'an linnasi min kulli masal to akan wannan sai malamai suke cewa ashe kenan yanzu duk wanda bai fahimci alqur'ani ba to bai lazimci alqur'anin ba ne amma in dai ka kusanci alqur'ani to zaka samu abin da yake daidai da kai a fahimta wanda zai shiryar da kai a naka matsayin da zaka gurgurda wato kina ilimi saboda haka idan ko baka samu wani abu ka dosana na alqur'ani na shiriya ba to wannan laifin ka ne saboda haka baka da uzuri ranar tashi alkiyama daidai kake da malamin da ya zo ya karbar syllabus sa ya yi jarrabawa ko kuma ka saka aka kaka rubuta komai zai ka da kai tun baka da uzuri za ka fadi amma abin da zai baka mamaki shine Allah ya ce wa kana al-insanu akthar shay'in jadala shi dan adam ya kasance wato kina akthara shay'in jadala ya fi komai wato kina musu ya fi komai musu saboda dan adam yana da musu musun da yake shine wato kenan a kokarin saboda dan adam yana da abin da ake kira wato kenan al-hawa yana da san zuciyarsa yana da kuma abin da ake kira wato kenan al-afkar da tunaninsa duk abin da yake tunani zuciyarsa ta riya masa haka yake so to zai kokari ya kawo dalili dan ya gaskatar da wannan abin a zuciyarsa kuma ba lalle ne ya zama wata kina abin da daidai ne ba amma zuciyarsa ne wata kina take so don haka Allah madaukakin sarki ce dan adam yana da musu musu shine kai kokarin kawowa hujja don ka kare wata kina ra'ayin ko fahimtanka idan ya zama dan ra'ayi ne ko san zuciya imma da abin da shafi wata kiran kungiyarka ko ya shafi kabilarka ko ya shafi wata kiran kasarka ko ya shafi wani abu kake kokari ka tabbatar kuma kake neman dalili ka tabbatar da wannan ya zama mummunan ra'ayi kenan mummunan musu kenan babu kuma inda yake muni a ce a irin wannan din ka ce wai da alqur'ani zaka yi istidlali akan san zuciya amma in ya zama dan neman tabbatar da gaskiya ne shin almuhawalatu ila tathbit alhaqiqati ko ila alwusul ila alhaqiqa reality ake so a tabbatar da gaskiya a tabbatar da haqiqanin lamarin to wannan musulunci bai hana shi ba amma ya masa ladabi don haka qur'ani yake cewa wajadilhum billati hiya ahsan sai ai mujadala din da hujjoji da layi da tsari wanda yake shine mafi kyau wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan yau in za ku yi mujadala da ahlal kitabi ba hana ba amma ya zama yana da tsari yana da wato kenan tsari yanzu kamar lokacin da aka yi mujadala da Abdul Jabbar ai kaga an yi masa tsari kuma ya fa'idantar amma inda an bar shi a hayaniya to sai mutanansa su shigo su tada hayaniya sai mu mai dawo su tada rubuwa shikenan sai zama bai wato kenan bai fa'idantar ba amma in za a yi dan neman isa zuwa ga gaskiya to wannan wato kenan abu ne mai kyau amma in ya zama dan gare san rai ne to wannan ya zama wato kenan yana da muni an yi riwaya aka ce wata rana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fito da daddare da masallaci da sayyidina ali da iyalinsa sayyidatuna fatima suna kwance sun kasa tashi kankan kai buga kyaure ba su tashi ba kankan kai buga kyaure ya matsa sai ji sun motsa sun yi bacci ne nauyi ya ce ala ta salliya ne ba za ku tashi ku yi sallah ba wasu ka ci sallar dare ne wasu ka ci sallar asuba ne ba za ku fito a ji a sallar asuba ba eh kamar yana dan zargin su kenan sai na ali da ya budi baki radiyallahu anhu sai ce ya rasulullahi inna anfusana inda Allah in sha'a adlaqa wa in sha'a amsaka ai ran mahanin Allah take in Allah ya gara sai ya sake wanda ita sai fita shi fita ne in Allah ya gara sai rike ga zuwa ba za mu iya tashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wa kana al-insanu akthar shay'in jadala tabta babu sallah eh wa kana al-insanu akthar shay'in jadala dan adam yana da musu farkinan bai yadda cewa sun yi kuskure ba haka bari ya kawo hujja hujjar da ya kawo shi da ato ai ran ma hannun Allah da ke nan Allah ya gada wasu ya sake sai mu tashi da hujjar bisallah mun ya gada kuma sai ya rike to yanzu ai rike wa yayi shi yasa ba mu tashi ba to saboda haka abinda wannan aya take bada shawara shine cewa mutum ya kusanci alqur'ani na farko kenan na biyu fahimce shi gwargwadon shi nasa mustawa na uku kare istidlali da alqur'ani don tabbatar da gaskiya kare istidlali da alqur'ani don san ransa don sau da yawa za ka ga mutum abin da yake so kawai shi ga kokari sai an yi wannan sai ya tabbatar da shi ba lallai ne kuma ya zama mutum kenan daidai ba wallahu a'lam to mu je mana
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
الله أكبر الله يقول ما منع الناس باب أبن ديك يهانا متالي أن يؤمنوا سزما سنة إيماني وسمى لوقتنا أكي سوف دار القرآن izza a kuma da lokacin da gaskiyar ta zo musu kuma har ya zuwa wata kenan tashin alkiyama wai sake ru rabbahu babu abin da yake hana mutane su nemi gafarar ubangijinsu illa an tatiyar sunnatul awwali da sai dai wato kidan suna son sai sunnar mutanen farko ta zo musu sai sunnar mutanen farko ta zo musu sannan a lokacin ne za su ce za su yi imani sunnar mutanen farko shine a da kafin musulunci annabawa da manzanni Allah madaukakin sarki ba kowane annabi ne aka ba shi yancin ya je tilasta mutane su zo su gaskiya ba ya kuma kama hannun wanda yake ko da ta hanyar jihadi ne yawanci annaba duka ba sa yin wannan illa kalila amma a wannan addini namu na musulunci Allah madaukakin sarki ya ba da izini a dawo da mutane kan gaskiya ko da ta hanyar karfi ne kamar yadda sayyidina abubakar ya dawo da masu rida da masu hana zakka da sauransu sai ce wallahi lamana uni aqalan kanu yadunahu ala ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la aqatatuhum bidhalik da hadisin da yake ta umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu amma ilaha illallah da sauransu to da abin da yake faruwa shine taimakon da Allah yake wa annaba shine daga sama taimakon yake zuwa okay ba ku imani ba annabi ya zo ya ga muku manzo ya zo ya ga muku eh sai sama ta zo sai ta halaka su kaga wanda ji labari yanzu wani annabi yanzu zai in yana da hankali zai yi imani haka aka wa adawa haka aka wa samudawa haka yanzu ku bine ko a halaka ku to wannan shine sunnatul awwali to yanzu ma mutane wato kenan so suke yi sai sunnatul awwali ne ta zo musu tukun sannan ga gaskiya su sai za su karbe ta ko kuma yaya suke so ga annabin Allah ya zo ga alqur'ani an bashi ya zama manzo gashi yana karantarwa yet kuma mutane ba za su bi ba sai an musu irin wancan tilastawan haka suke so ayatihum al'azabu ubalam ko kuma gaba azaba ta zo musu gaba da gaba haka suke so suna kallanta tana tahowa ko me ya faru da adawa ko walam mara aridan mustaqbila awdiyatihim ko qalu hadha aridu mubirna sun ga gashi nan yana tafowa girgije ya tafowa suna tsammanin ruwa ne aka ce a'a azaba ne take zuwa haka suke so azaba ta zo musu gaba da gaba ta halaka su suke so kaga haka bai dace ba ko ya kamata in mutum ya gaskiya wato kina sai ya dauke ta kar hakan ta faru mu a wannan al'umma ta mu Allah madaukakin sarki ya dauke mana wancan ba zai halakar da mu irin yadda aka halakar da wancan halakarwa gaba daya ba don haka shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya bada izini a waɗanda ba annabawa ba a cikin wannan al'umma su ci gaba da yin wa'azi a mutane sannan kuma sai yasa wato kenan hakan din ya zama wato kenan rahama wato kenan ga mutane maimakon a ce a halaka gaba daya gara a kyale mutane a hankali hankali za su yi imani to mu jama'a
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا
الله مرحبا سألتك يقول بزي أكو أذابة تزوت حلقة مقبالين yawa amma za a bar mu kuma za a sa masu wa'azi wato kenan a cikin mu don haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sune mataki na farko wajen wa'azi kuma mun ga fa'idar wannan mutanen Taifa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi suka jefe shi aka ce za a halaka su ce a kyale su mun ga ƴaƴayen su da jikokin su yanzu kullum banda ibadar Allah ba abin da suke yi mutanen Makka irin su Abu Jahil irin su Abu Lahab da sauransu da suka yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a aiko wannan azabar ba mun ga ƴaƴansu ko ba haka ba yawa Walid ibn Mughira daga cikin ƴaƴansa akwai Khalid ibn Walid ya karba da ya karba musulunci ya zama komanda wanda ba a yi komanda kamar su a cikin yaki ba a cikin addinin musulunci Abu Jahil mun ga Ikrimata bin Abu Jahil ko ya zo ya musulunta da zai sauransu duk kusan su kowannen su lura da aka kashe a cikin yakin Badar din nan to ƴaƴansu sun zo sun karɓi musulunci kuma sun yi wa musulunci aikin da ya kamata Abu Sufyan da aka jinkiri ya musulunta da dai sauran irin waɗannan su Abbas bakan Annabi sallallahu alaihi wasallam
da sauransu saboda kai yanzu sallar sai ya canja sai Allah madaukakin sarki ya zama wato kina ya sa hakan din ya zama wani rahama wa jama'a dan haka Allah yake cewa ma nusulul muslimina da din ma da muke aikowa manzannin ba muna aiko su bane illa bashirin wa munzirina sai dai dan su ba mutane bishara ga hanyar Allah idan kun bi ta sakamakon shine aljanna sakamakon ku shine tun a duniya za ku zauna lafiya za ku ci gaba za ku samu dauka za su san kwanciyar hankali wa munzirina kuma su gargadi in ba ku bi ba to fa ga daya gidan in ku kai kaza fa to rikici tun a duniya zai same ku musiba za ta zo ta kaza 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 da sauransu da da yake albarka za a yi mai barazana za a yi ta yi kala kala so za su yi wannan za su yi wannan ma'ana za su ciza za su kura inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim saboda ka duk wanda ka ga dama zaka iya zaka iya wato kenan dauka amma abinda yake ba da mamaki shine wa ijadul ladina kafaru bil batili masu kafirci sai zama suna wato kenan mujadala kuma suna amfani da ƙarya a wajen mujadalar tasu liyuzhidu bihil haqqa saboda wato kenan su binne gaskiya za su yi amfani da ƙarya da wayo da dabara da hikima don su binne gaskiya wannan matsala in kun lura yanzu kusan duniyar yau akan haka take take duniyar yau gaba ɗaya sai dai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye su amma mafi yawa wato kenan akan haka ake duk inda gaskiya take za a yi amfani da duk wata ƙarya a binne ta a danne ta a hana ta wato kenan tashi kuma ƙaryar ta zama ita ce mai baki ta zama ita ce mai yawo ta zama ita ce mai saurin tafiya a duniya to wannan tsarin kafiran da haka suka yi kokarin su shine su ga cewa sun hana mutane wato kenan fahimtar addinin musulunci wannan da mataki ne ba dauka akan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba dan a danne gaskiya kuma abin da za a yi amfani da shi shine ƙarya don wani lokaci zaka ga sai an zo an sai an tsara mutum wannan muka karanta a nan yadda suka dauki wani usulubi ta yadda za su yi da amfani da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya rusa addinin ba haka suka zo suka same shi ba suka tsara shi ba ta yadda za su ba shi wani ra'ayi in ya karba sai ya zama shi da kansa wato kenan zai musu aikin internally ba mu ga yadda ake amfani da wasu daga cikin musulmi ba musulmi ne za a je a zauna da su a ba su wani tsari a ba su wani abin wani sakamako a yi amfani da su su rusa yan uwansu musulmi ba haka yake faruwa ba kaga ai ƙarya ce ake amfani da ita saboda kafirai sun gano cewa su tsaya suna yakan musulmi ba lalle ne su ci nasara ba in musulmi suka fahimci cewa abin tsakanin musulmi ne da arnadu za su haɗe za su je su yake su ko ba lalle ne kafirai su ci nasara ba sai su ce bari mu haɗu su musulmi a junansu wayannan muke so mu kashe ɗaya to ku kashe mana su daidai lokacin da suke kuke kokarin kashe su sai mu ba su makami su ma su kashe mana ku kada ka wane ne ya ci nasara wane ne ya ci nasara a lokacin da aka yi irin wayannan abubuwa duk waɗanda suka yi tawaye a Gaddafi aka rusa daular Libya duk babu su yanzu an kashe su wane ne ya ci nasara shi Gaddafi bai ci nasara wasu ma su ci nasara ba to haka nan duk waɗanda suka yi tawaye a Saddam Hussein lokacin da aka rusa gwamnatinsa wane ne ya ci nasara su din ba sa nan su da aka yi amfani da su suka yi tawaye ba sa nan an gama da su kamar da shi ma bai ci nasara ba waye ya ci nasara daga baya nasarar da aka samu shi da cewa yanzu kuma kasar musulmi ba su sake tashi su yi wannan ba don haka an danne duk musulmin duniya a kan irin waɗannan abubuwa da dai sauransu to saboda haka wannan tsari ne wanda yake haka zai ta tafiya wala ya zaluna yuqatilunakum har abada ba za su kushe ba suna yakan ku don haka gaskiya za ta yi ta rikici da ita da ƙarya wani lokaci ƙaryar ta raunana in gaskiya ta yi kuro ja alhaqu wa zahaqa albatil dan in ga gabatin tana nan to haqu bata zo bane yanzu da kage muke cikin rikici da wahalin kakanuka mu musulmi ba mu tsaya muka tace imanin muka ce musulincin za mu yi ba dan haka matsalar mu daga cikin mu take daga cikin mu nu'ibu zamanina wala aibu fina kuma ni zamanina aiban suwana muna laifin zamanin mu amma laifin a cikin mu ne mu musulmi kuma zamanin mu bai da wani laifi sai mu ne muka laifitar da shi tunda ai zamani ga ya subbuna adama dahar wa ana dahar Allah ya ce dan adam yana zagin zamani kuma ni ne zamani don Allah ne yake juya zamani inda ya ga dama to saboda haka
in kaga ƙarya tana da ne gaskiya, ƙarya tana da ne gaskiya, to masu gaskiyar ne ba a shirye suke da su aiwatar da watakin wannan gaskiyar ba. Don haka shi yasa kafiran za su yi amfani da wannan wata ka zo aya ce wa ma'unzuru huzwan, sai sakamakon haka sai ya zama an riƙe ayoyina, ayoyin Allah madaukakin sarki, sawa'un ayoyin Allah kauniya ko ayoyin Allah ahkamiya ko ayoyin Allah qur'aniya, duk wani alama da take alanta Allah madaukakin sarki da kuma abin da Allah yake gargadi da shi, sai a rike shi ya zama wato kenan huzwan abin izilanci, sai ya zama abin izilanci. Yanzu ba wanda ake makar a duniya kamar musulmi, babu addini da ake ganin cewa addini bai ci gaba ba kamar addinin musulunci, babu wanda ake ca a kansu kamar al'ummar musulmi, babu wanda ake takawa kamar yanzu tsabarin waye malakin ma Isra'ila suna cewa ƴan Falastina duk sun yarda a ba su ƙasa a ɗaya bai su daga cikin ƙasarsu kawai a kai su ta ƙasa, su da suka zo fa suka aka ba su fili suke kafa tenti suke zama ko gida ba su da shi, yanzu sun gina gidaje sun yi komai da komai da taimakon America sun yi karfi sun yi kayan fada, kuma yanzu sun cewa ƴan ƙasar wai a kore su a fitar da su wata ƙasar a su ma bar musu ƙasar gaba ɗaya. Me ya kawo haka? Duka rauni irin namu na al'ummar musulmi. To kaga wannan shi ne Alƙur'ani ya tabbatar cewa in haka ta faru gaskiya ta yi ƙasa, to da ayoyina da masu gargaɗi da abin da ake gargaɗin da shi duka za a yi iskilanci da shi. To mu jama'a,
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا.
Allah madaukakin sarki cewa man azlamu, babu wanda yafi girman zalunci, ai ma'ana la ahada azla, sai zo da uslubi na istifhami saboda karfafa magana kenan. In ka ce wane da wane da wane sun yi zalunci, ai magana ne ka ba da labari, ana kiransa kabar, shi kuma kabar ya tabi da sadiq aw al kazib. Ko ba misali mutum da ka ce masa nayi maka kaza nayi maka kaza nayi maka kaza nayi maka kaza, ai kaga wannan duk labari ne kake barwa, labarinka zai zama gaskiya ko kuma zai iya zama ƙarya, don haka magana ba ta da ƙarfi sosai. Amma da ce masa kai ba na baka kaza ba, yanzu an zanna ake kira ya ce eh ne ko a'a, ya ce eh kuma na baka kaza ba, kuma ma na maka kaza, kuma ma na maka kaza, ko ba kai ne na maka kaza ba, kaga wannan usulubi ya fi ƙarfi. Don haka Allah madaukakin sarki ya ce to wane ne ma tukunna ya fi girman zalunci sama da mai kaza, sai aka fada abin da kai yanzu an daɗa tabbatar magana, amma da an ce kai zalunci kaza 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 kaga magana ce gaskiya, amma karfinta bai kai a tike ka a ce maka kaza, a ce maka ba kai ne kaza ba, kuma ka tabbatar wa tukunna hakan. Mun gane? To da ka wane ne ma ya fi girman zalunci min manzukira bi ayati rabbihi, sama da wanda aka masa gargadi da ayoyin Ubangiji, ba kun aka muku gargadi da ayoyin Ubangiji ku ba, kuma ku kake ɗauka ba, ba ku ne kuka fi kowa zalunci a kan lamarin ba. Kaga kenan ana daɗa ƙarfafa maganar a gare su da kuma wato kenan tabbatar da an musu wa'azi da ayoyin Ubangijinsu, ba a rada anha sai suka bijire ta ta wanda sai makaddama da mutum ya manta abin da wato kenan hannunsa ta aiwatar, kenan duk aikin da mutum ya aikata ɗaya bayan ɗaya sai ya manta da shi. Saboda me? Ai dama ɗan adam yana da mantuwa ko? Wa ma sami al-insanu illa min nafsihi wa qalbi illa annahu yatakallamu, ya manta amma kuma an rubuta an aji matsalar da documentation kenan. Wai suka ce at-tariqu la yarham, shi tarihi baya jin kan mutum, duk abin da kai zai rubuta ya aji, duk abin da kai zai rubuta ya aji, duk abin da kai zai rubuta zai aji, at-tariqu la yarham. To kai an riga an yi ka manta ko wani sama kaddama da dahu. To Allah madaukakin sarki ce inna ja'alna ala qulubihim akinna, za mu sa wata kenan duriya a cikin zukatansu, ma'ana za mu silin zuciyar ta yadda ba za su fahimci gaskiya ba, ba za su ganta ba, ba za su karɓe ta ba, don haka ma ba za su yarda da ita ba. Wannan kuma ba mugunta Allah madaukakin sarki ya musu ba, a'a ya musu ne, aka ce aljaza'u min jinsil amali, sakamakon aikin su ne, sakamakon aikin su ne. Allah ya ce wa makaru wa makar Allah, Allah ya musu makirci. Amma me yasa musu makirci? Saboda su suka fara makirci da farko ko wayan kuruna wayan kurulla yau sauraka kamar yadda ake suna istihza'i ko da Allah madaukakin sarki sai Allahu yastahzi'u bihim amma misa Allah ke musu istihza'i saboda sun yi istihza'i na farko don haka yanzu sun ga gaskiya sun ce ba za su karbe ta ba okay ba ku karbe ta ba shikenan sai a yi muke zuciyar ta su shikenan ba za ku kara fahimtar nata ba kenan kuma ko yawa mun sa wato kenan akinna shine wato kenan sin mun rufe zuciyar ta su mun rufe ta gaba ɗaya wato kenan an yakahu saboda kar su fahimce shi don haka ba za su fahimta ba ba za su taba gane saboda ai ba a shirye suke da su fahimtan ba ko fi azani wa karar muka sa duriya kuma cikin kunnuwan su don haka an toshe kunnan ba za su ji gaskiya ba kaga kenan fa yanzu wannan na farko shine inda ake bayanin gaskiyar ba za su je ba don haka ma ba za su fahimce ta ba inda ake bayanin gaskiyar ba za su je ba don haka ma ba za su ji ta ba yanzu duk abin da ake faɗa a wannan wurin wanda bai zo ba lalle ne ya ji ba wanda kuma bai san da shi ba ma ba lalle ne ya fahimci abin ba don haka kenan kamar an sa masa wato kenan kin abin don haka ya tafi nesa da abin don haka bai ma san abin ba shi da ma labarin sa amma wanda yake zuwa yake saurara shi ne yake jin abu ko shi ne zai saurara abu ko shi ne wato kenan zai iya wato kenan fahimtar wannan abu wanda da wuhum ila al-huda da za ka ce mu zo mu tafi zuwa ga aikata shiriyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ko zo mu tafi gurin wa'adi ko zo mu tafi gurin aikin alkhairi balan ya tabi idan abada har abada ba za su shiriya zuwa ga wannan ba ba zai zo da ya zo masallaci ya zauna ya sarrafa karatun alkur'ani gare ya je kan kwalbaci ya zauna ya kunna kada kada ne shi to kaga wannan ai haihata ko tsakani wato kenan bawnun ba'idun yawwa wa shattana ma bainal ahadisi wa turki wa shattana dibin ma yahulu wa yanqusu wa shattana ma bainan nubuwati wal mulk akwai bambanci mai nisan da the difference is clear akwai bambanci mai nisan gaske to muje
wa rabbuka la ghafurur rahma law yuwaqidhuhum bima katabu la ajjala lahum al azab
akali
bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila
Allah madaukakin sarki ce wa rabbuka la ghafur lalle ubangiji ka shine al ghafur shine wato kenan mai yawan gafara mai gafara zur rahmati shine kuma abocin wato kenan rahama mun fada daga cikin rahamar shine Allah madaukakin sarki daga kan wannan al'umma ya sassauta mana ba zai aiko azaba saboda masu sabo ta zo wato kenan ta halaka mutane halaka na istisal ba sai dai halaka ta azabtarwa amma ba ta tumbuke mutane wato kenan dungurungun gaba daya a ban kasa ba don haka muka bayani cewa wannan shi ma rahama ne kamar yadda mutanen Makka ba a musu haka ba a cikin ƴaƴansu ƴaƴan Abu Jahil Ikrima ta yazo shi yayi aiki suka bata rayuwarsu suna jihadi don dabbatar da addinin musulunci Khalid bin Walid yazo shi ko wannan Safwan dan Umayya shi ma Umayya bin Kalab duk irin azabtar da yadda Bilal ɗin da yayi da kin musulunci sai ga ɗansa Safwan ya zo ya shiga cikin musulunci kuma da su aka yada musulunci aka ci kasan Faris da Rum gaba daya da sauransu irin su Abu Sufyan da sauransu to kaga wannan rahama ce daga cikin rahamar Ubangijinka shi yasa ake son kowa da ka ganshi akan hanyar da ba ta daidai ba yi masa addu'a Allah ya shiryar da shi idan yi shiryar da shi ya fi maka alkhairi da kuma sauki a rayuwa akan ka masa addu'a Allah madaukakin sarki ya wata kenan ci gaba da tabbatar da shi shi kuma ci gaba da zama maka wata kenan problem law ya akithu inna Allah madaukakin sarki yana kama mutane bima kasabu da abin da suka tsoro da tana aikin laifi a ce kowane laifi kai Allah take zai kama ka kowane laifi kai Allah madaukakin sarki take zai kama ka wallahi la ajala lahum al'azaba da tun a duniya zai gaggauta kawo musu azaba akwai ayyukan da su mutane suke yi sun cancanci yanzu nan azaba ta zo ta same su amma Allah madaukakin sarki zai kyale saboda dalilai masu yawa gaske wanda shi ya sani kuma shi ne wato kenan rahama bal ba ma haka ba abin da yasa Allah madaukakin sarki bai yi zai musu ba ai lahum maw'idun suna da wani ranar alkawarin da Allah yake zai tara su gaba daya sannan yace imtazul yawma ayyuhal mujrimun ware kada okay kisan kai kake yi to ga yan kisan kai layin su giya kake sha to ga yan shan giya layin su zina kake yi to ga mazinata layin su sa'ar da kake yi to ga barayi layin su duk abin da kake za a yi abin da ake kira al-imtiyaz kuma an rubuta an ajiye
to saboda haka
wannan shine mau'id din yau mai yafa usadikina
sirikuhu saboda haka hakanan za a tara mutane a daidai wannan lokacin wannan ranar alkawarin kuma lam yajidu min dunihi maw'ila
ba za su samu wata yankewa kuma bayan wannan ranar cikin alkawarin wani hanyar da za su goce ko kuma su zille ko su sabuce ko su yi automatic masu tara mutane a gurin ba dole kowa sai ya taru a wannan wuri in kullum man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda kowa sai ya tara sai ya taru a wannan wuri haka Allah madaukakin sarki zai tara mutane wa barazu lillahi wahidul qahhar ko duk za a yi mubaraza a tara mutane a gaban Allah madaukakin sarki alwahid madaukakin sarki alqahhar wanda yake da rijaye dan haka a lokacin za a zo kowa a bashi wata kinan littafin sa kowa a bashi sakamakon sa kowa a nuna masa matsayin sa a wannan lokacin ta waje mana
wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li muhlikihim maw'ida
Allah barakun tarke ce wa tilkal qura wa'ancan sune alkariyoyi a kaida ya kace tilka isharatu lil ba'iri ko amma mace amma kuma abinda ake iya ganin sa abinda baka ganin sa a ce masa tilka abinda baka ganshi ba ka san wancan yara ko wancan yarinyar ai kana kallon sa amma wayannan alƙaryoyi da suka shude alƙaryar Sodom mutanen Annabi Lot da mutanen Adawa da Samuda da sauransu duka Allah madaukakin sarki saboda tsawar yaqini sai ya ce wayancan ga su kaman ana kallon su me yasa saboda ai su larabawa sun kasance suna zuwa suna ganin wato kenan gurbin nasu da Allah ce sai ruhul ardi su yawo a ban kasa suna zuwa suna gani suna wucewa ta garin Sodom sun ga abin da ya faru da su suna wucewa ta mutanen ƙaryar mutanen Annabi Lot Hudu da Annabi Salihu da Annabi Amin duka suna gani sun gani da shi sai Allah barki sai wannan ƙaryoyin wannan garuruwan da kuke gani din nan ai wato kina ma'ana kuna garin su ko yawa to Allah barki sai wayannan ƙaryoyin da kuke gani din nan ahalaknahum to fa mun halaka su ne mun ne muka halaka su ga suna ce kun ga su ko yawa Allah barki sai ai sun kasance suna wucewa wato kenan ta bi ta guraren su lamma zalamu amma me yasa muka halaka su haka kawai a lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci me zaluncin su shine kin bin gaskiya kin bin abinda manzon Allah na wannan lokacin ya zo musu da shi dan haka shi yasa Allah ba da kuma sarki ya halaka su waje Allah li mahalikihim mau'idan kuma mun sanya alkawari rana da muka ce rana kaza za mu halaka su kuma ba mu halaka su ba sai da wannan wato kenan ranar ta zo ta haka Allah madaukakin sarki ya tsara musu kamar yadda suka jawo kansu to mu je mana
wa iz qala musa li fatihi la abrahu hatta abluga majma' al bahrayn aw amdiya huba
Allah madaukakin sarki ce wa iz qala musa li fatihi ka tuna lokacin da Annabi Musa yake ce ma wato kenan yaransa fatan shi ne saurayi ko Annabi Musa alayhi salatu wassalam yana da wani saurayi da yake tare da shi yake bin sa kowane lokaci saboda neman ilimi malaman tafsiri suka ce sunansa Yusha dan Nun shi din kuma yana daga cikin zuriyar Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam saboda haka in ka bi chain genealogical chain ɗinsa zai kai ka har kan Annabi Yusuf sura ka kenan kaga zuriya ce da mata alkhairi ko su ne kuma zuriya masu neman ilimi su ne zuriya masu yin hidima wa addinin musulunci wato kenan da sauransu to saboda haka shi ya zama wato kenan yana tare da malaminsa Annabi Musa alaihi salatu wassalam kowane lokaci to sai Annabi Musa ya ce masa la abrahu hatta ablaga majma'al bahri wallahi bazan gushe ba har sai na je wato kenan wannan gurin da ake ce masa majma'al bahri majma'al bahri ne shine wato kenan inda koguna guda biyu suka hadu suka hade suka zama koge daya kamar misali riba naija da riba benue wanda ya tabbatar wa ya tabbatar an kalla akwai inda suka haɗu sai suka yi river state suka tafi can suka shigo cikin teku to inda suka haɗu nan ana kiran sa majma'al bahrain to akwai gurare da yawa a duniya wanda irin haka take faruwa amma akwai wani guri particularly wanda Musa alayhi salatu wasalam Allah madaukakin sarki yace masa ya je wannan guri din don haka yake ce mai yaransa tashi mu tafi ba zan gushe ba har sai na je wannan guri ina tafiya har sai na je wannan guri majma'al bahrain to amma me yasa zai je majma'al bahrain malamai suka ce sababi shine Musa alayhi salatu wasalam a lokacin da ya je Dur Sina Allah madaukakin sarki sai ya magana da shi sababi guda biyu kenan zan faɗa guda biyu na farkon kenan wannan Allah madaukakin sarki sai ya magana da shi daga cikin maganganun da Allah ya masa yace masa wa ma tilka bi yaminka ya Musa menene a hannunka ya kai Musa to zaran Allah madaukakin sarki ma dama Allah ne yake magana da shi a wannan lokacin kaga mood dinsa zai canja yanayinsa zai canja sannan dadin wannan magana da halin da yake ciki wato kenan ya canja kwata-kwata ya shiga cikin irin wani santin da bai taba jinsa ba tunda yanzu da Allah yake magana kai tsaye abinda bai taba experience a rayuwarsa ba yanzu ya faru da shi aka tambaye shi menene a hannunka ya Musa don haka wannan dadi sai sa Musa ba zai iya bada ansa guda daya ba da ya ce asan me a hannunka yace sanda ya ansa ko bai ansa ba to amma da ya ce sanda kuma Allah ya shiru shi aka fitar abin din yanzu an yanke muhawarar kenan ko dadin da yake ciki ya yanke don haka sai maza sai yace asaya sanda na ne ko da sakan daya ne ya dan kara wannan dadin da kewar da take tare da shi yauwa yace sanda na ne sai kuma duk ya zabi yace atawakkau alaiha wannan sandan ma ai ina tafiya duk da ita nake dogaro a cikin wasu abubuwa musamman lokacin gajiya kaza 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 da zuwa kaga ya dada extended din lokacin da yake munajati da ubangijinsa ba a ce komai ba sai ce a kushi biha ala ganani ai da ita ma nake ta gurgugewa ciyawa kan bishiya kado ga dabbobi na ciyawa su ci da rani ganyen bishiya saboda haka lokacin da ya zo nan sai zuciyarsa ta saura wasu karfa tukunna na yi azarɓaɓɓiya kuma an ba da dama ina zan wuce gona da iri to amma kuma la'allah kuma ba komai za a ce min ba sai maza ya ɗan ƙaro wani abu sai ce waliya fiha ma'aribu ukura to ana aka ce bayan nan ba a yi masa magana ba sai muna dace da ubangiji ba ce kawai ba shine har ya tambayi Allah madaukakin sarki a wannan gurin ya ubangiji bayan kai kenan yanzu a duniyar nan akwai wani wanda ya kai ni ilimi ni da na shi magana da kai din Allah wa rabbi zai ce masa tabbas akwai wani bawa da yana guri kaza ka je ka same shi shine yanzu ya azama akan zai je ya same shi wannan shine riwaya ta farko akwai hadisi a cikin Imam Sahih Bukhari Imam Bukhari to Annabi Musa alaihi salatu wasallam ya hau kan minbari yana kuduba wani ya tambaye shi ya Musa wane ne ya fi ilimi a duniyar nan a yanzu Annabi Musa ya ce ni mana ni ne Musa ɗan Imran ko menene ne ya ake ce masa ni Musa manzan Allah duk duniya wanda ba wanda ya kai ne to sai Allah madaukakin sarki da bai mai da ilimin zuwa ga Allah ba da haka ma ta ce Allahu a'lam Allah madaukakin sarki yana tarbiyantar da bayinsa da annabawansa duka akan hanyar da take mafi kyau sai ya ce musu to shike da yanzu akwai wani bawa na wanda ya fi ka ilimi akwai bukatun ka je ka wato kenan ka samu wannan bawan ka koyi ilimi a gurinsa da haka shi kuma sai ya azama akan wallahi sai ya je ya samu wannan saboda ya karu da iliminsa yanzu ya tafi mai a tunaninsa shi ne ya fi kowa ilimi yanzu ilimi ya kare a gurinsa inda a duniya ne don za a ce ga wani wanda ya fi shi ilimi don haka yanzu zai yi azama zai tafi sai ya je wato kenan ya koyo wannan ilimi shi ne yake ce ma yaron nasa tashi mu tafi ai ba mu ci ta zama ba ba mu ci naman zama ba mu ci naman tsayayya tashi mu tafi ba zan daina tafiyan nan ba in ka ce la abrahu bari ha shi ne wato kenan gushewa la abrahu bazan gushe ba. Yanzu in ka ce bazan gushe, yanzu na zanna na ce bazan gushe ba, ina zama to zaman zan yi ta yi ko in tafiya nake nace bazan gushe ba, ina tafiya me zan yi ta yi? Tafiyar za a yi ta yi. Yau saraka yanzu muna cikin tafiyar nan, bazan gushe ba, ina ta tafiya hatta ablugha majmal bahrain, sai na je wato kenan mahadan wannan kogi guda biyu, annan ne aka ce manzon samu wato kenan wannan bawan Allah. In kuwa ba haka ba, au umdiya hukuban, ko kuma wato kenan in ketare hukubi masu yawa, in ketare wato zan yi ta tafiya sai na je hukub masu yawa. In an ce hukub, jam'u hiqabin ne, hiqab shine mufradin sa, hukub shine wato kenan jam'in sa. To hiqab guda daya malaman suka ce shekara 70 ne shine hiqab, wasu kuma suka ce a shekara 80 ne. Don haka kenan yanzu zan yi ta tafiya ta shekara 80 da ya ce hiqab, amma sai ya ce hukub jam'i kenan ko? To jam'i a ka'idar Larabci akwai jam'u qilla, akwai jam'u kasra, akwai jam'in da yake nuna abu yan kadan amma dai jam'i ne, akwai jam'in da ka ji shi yana nuna abu masu yawa. To yanzu mu kaddara wannan jam'u qilla ne dan karamin jam'i ne a hukub din da yake, shi kuma jam'i mafi karancin sa a Larabci uku ne, haka ne zai iya zama ya haro uku daga uku ne isama. To in muka dauki hukub din nan hikam guda uku ne kacal, ko mu dauke shi kowanne shekara 70 ne, shekara nawa kenan? Annabi Musa ya lashi takobi nan da tafiyar shekara 210 sai ya ji ya nemi ilimi, shine abin da yake nan ko akalla kenan fa. In dai zai samu ilimin nan, in dai bai samu majma'ul bahrain, wallahi ba zai daina tafiya ba sai ya yi shekara 210 yana tafiya, wato kenan Allah kalli da neman ilimi. Saraka yanzu idan muka tashi muka tafi tafiya na shekara nan muka tafiya da neman ilimi, wai wannan ana nuna mana wato kenan muhimmancin ilimi ne. Yau yanzu matsalar ta ilimi ne. Annabi Musa alayhi salatu wasalam an ce wani ya bi shi ilimi, don haka zai je ya nemi ilimi ya karu, kuma ya yi azama akan haka, kuma wallahi da bai samu ba, kuma Allah ya masa nisan kwana, Allah sai ya ji shi. Ba don komai, saboda su dama a rayuwar gaba ɗaya sun ɗauke ta ibada ce, don haka baya da buƙatar sai ya zauna a gari kaza, baya buƙatar sai ya tara abu kaza, ko a duniyar nan ka je ka Lagos ka gani aka ce an average location, never mind what he eats or what he wears or where he sleeps, always chasing after money. Ko ba haka ba ne? Average mutumin Lagos bai damu da abin da zai ci ko abin da zai sa ko inda zai kwanta ba, kawai harkar gabansa shine nema kuɗi. To kaga aka san wato kenan yanda Annabi Musa alayhi salatu wasallam, shi kuma wato kenan bai damu da abin da zai ci ba, bai damu da inda zai kwana ba, bai damu da abin da zai saka ba, yana cikin ilimi na addinin musulunci. To mu jama'a na'am. A haqab shi ma ai jam'in, akwai ana iya samun jam'i kala biyu, a haqab shi ma jam'i ne na hiqab din. Yawwa wala Allah kuma shi kuma ya fi hukub shi ma a haqab din kenan. Yau shi ma wannan shekarun da ake nufi aƙalla shekara 70 ko shekara 80 labisina fiya a haqaban, za su zauna a cikin wuta wato kenan hiqibi masu yawan gaske. Yanzu kaga kenan, yanzu anan za mu samu abin da muke kira jam'u kasra da jam'u qilla, ko ko jam'u qilla ne, shi yasa muka bada misali da mafi karancin sa. Amma a haqafa jam'u kasra ne, jam'i ne wato ne masu yawa, hukumi masu yawa, haka za su zanna, da haka ma bashi da ma iyaka. Wallahu ta'ala a'lam.
Falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakala sabilahu fil bahri saraba.
To suna tafiya, kamar da tarihi ya nuna suna tafiya, sai Allah madaukakin sarki ya ba su kifi, suka dauki kifi a cikin kwando, shine Yusha dan Nun ya dauka, shine yanzu muhimmancin sa kenan, anan ya dauki kifi a kansa. malamai suka ce mana kifin nan guda ɗaya ne, kuma kifin nan soyayye ne, kuma kifin nan shine abincin su, don Allah ce wata zawadu bai na kata zare ta kwa, tun da tafiya za a yi ta yi su ɗan nemi abin da za su ci, kar su je suna roƙo a hanya. Kamar ishara ce cewa harkar neman ilimi ana son wato kenan mutum ya zama ya haɗa ta da nau'i na dogaro da kai domin kar ya walakantar da ilimi. Idan mai neman ilimi ya zama wato kenan ya ba shi da abin da zai ci, zai ɗan zubar da mutuncin ilimin nasa, saboda wato kenan zai yi roƙo. Yanzu Allah maɗaukakin sarki sai ya ba su abincinsu nasu na kansu, saboda shi za su ci, in sun gaji su zauna su ci su ci su ci, ko ba zai ƙare ba, haka za su yi ta tafiya. To haka suka yi ta tafiya, ko lokacin da suka isa majama'a bainahuma, mahaɗan waɗannan koguna guda biyu, wannan kogi ya tafi ta nan, wannan kogi ya tafi ta nan, za su haɗu su zama abu ɗaya su ci gaba da tafiya. Nasiyahu tahuma, sai suka manta kifin nasu, sun zanna sun huta sun ci abinci sun tafi sun tafi abinsu, sai suka manta ainihin kwandon kifin, kwandon da kifin yake wato kenan ciki. Sai suka manta ainihin kwandon da kifin yake ciki, don haka wannan kifin wattakaza sabilahu fil bahari sarama, sai ya kama hanyarsa wato kenan a cikin kogi. Dama gurin kogi amince sun iso majmal bahari ne ko, don haka kifi sai ya kaɗa su ya yi kifi, rai ya dawo jikinsa ya kaɗa ya yi lu kawai shi kenan, sai ya tafi cikin kogi. Musa alayhi salatu wassalam bai gani ba, amma yaransa Yusuf dan Nun shi ya gani, don haka shi ne wato kenan zai ba da labarin cewa ga abin da ya faru. Allah maɗaukakin sarki ya sa wato kenan menene nasiyahu ta mako suka manta shi. Anan abinda malamai suka ce, Allah maɗaukakin sarki ce su biyu suka manta da suka tashi tafiya, su biyu suka manta, amma wane ne alhakin ɗaukan kifi yake a kansa? Yusuf dan Nun. Idan nan Musa ce tashi mu tafi, ya tashi ya tafi, shi ma suka yi ya tashi ya bishi suka tafi. Wanda bai ɗauko kayansa ba shi ne yake da ne, amma Allah maɗaukakin sarki sai ya zarge su su sun bi, sai ce nasiyahu da huma. Amma a can gaba da za mu je mu, sai ce inni nasitu huta, ni na manta kifin. Yanzu wane ne mai laifin? Shi Yusuf dan Nun. A can shi yake ba da labari a kansa, duk da bai so wurin ba, amma anan Allah ne yake ba da labari, su biyun suka manta, saboda ya nuna mana muhimmancin shugabanci. Idan kana shugaba ka ba ma mutane aiki, to dole ka sa ido akan aiki. Idan ba su yi aikin ba, kai ba ka tsira ba, kai kana shugaba ko yawwa. Ka ba da kuɗi ka ce a gina makaranta, ka ba da biliyan biyar a gina makaranta mai sifa kaza, shikenan sai ka ja kai shiru abinka, aka je ba a gini ba, so ai ba su ginin ba, duk da kai haka ne. Saboda ya kamata a ce ka tsaya ka zuba ido, don haka duk inda shugaba yake akan abin da ya kamata a ce mutane su yi aiki, kamar wannan ayan tana karantar mana cewa idan shugaba ya tsara abu ya kiye bukadun abin, abin ya lalace, to shi ba zai fita cikin laifi ba. Ai ka gana Annabi Musa Allah maɗaukakin sarki ya zarge shi, yace nasiyahu tahuma. Don haka yanzu laifin mantuwan yana kan Annabi Musa alayhi salatu wassalam da kuma wato kenan Yusuf dan Nun, duk da cewa a can shi Yusuf ya ce inni nasitu huta, ni ne na manta wato kenan kifin. Kun bayyana wannan? To saboda haka in mutum Allah ya maɗaukakin sarki ya ba shi shugabancin mutane, in sun lalace wato za a kama shi da laifi. Ku za mu dakata a nan, abin da muka faɗa daidai. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa, Allah ya ba mu ikon aikatawa. Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da kisa sosai, a kuma buɗaɗa ta da kuma darussan da suke cikinta.